Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani ta Sarauniya da Fara'a da Nomad da Darul FM a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma VOA Hausa.com Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litini 20 ga watan Janairu Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Okoko Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga lamurin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin mu ci gaba da kanun labaran
a yau Litinin lawyoyin fadar White House ke shirin mika hujjojin da za su kare shugaba Donald Trump a shari'ar da majalisar dattawa za ta fara saurara kan shirin sige shi daga makaminsa Jami'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da cewa mutane da dama sun kamu da sabuwar kwayar cutar nan. Masu zanga-zanga a Iraki da yawa sun samu rauni a babban birnin kasar Bagadaza da wasu garuruwa.
Kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji irin hukuncin da kotun kollin Najeriya ta yanke a shari'ar zaben gwamnonin wasu jihohin Najeriya.
Mun rungumi kaddara kuma za mu raka shekara uku kamar yau ne insha Allah shari'a sabanin hankali kuma alƙalan nan hawa ne daki
to kamar kuma yadda aka sani yau ke jajibirin ranar bukin cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka
hakika kowa ya ba da gudunmawa irin su Ali Mustafa din irin su Musa Umarin Kazaure irin su Sani Sadiku irin su Nasiru Maiwada da David Hofstede da Ibrahim Umaru da Sale Aliyu Hadeja da Lawan Baidu da shi MA Abba Kano da shi Ali Abbas waɗannan duk abin da sashin ya zama yanzu da kuma zai zama nan gaba ba za mu taɓa manta da su ba
To yau dai a maimakon shirin ilimi garkuwar dan adam za a saurari wasu daga cikin tsafin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ne albarkacin cika shekaru 41 da yake yi amma duk waɗannan sai fa insha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci a yau Litinin lawyoyin fadar White House ke shirin mika hujjoji da za su kare shugaba Donald Trump a shari'ar da majalisar dattawa za ta fara saurara kan shirin sige shi daga makaminsa hakan da faruwa ne kwana guda gabanin a fara sauraron kara a gaban majalisar a wani takaitaccen martanin farko kan tuhume-tuhumen da majalisar wakilan ta amince da su a baya lawyer Pat Cipollone da Jay Sokolow sun nemi 'yan majalisar dattawa da su yi watsi da tuhume-tuhumen da ake wa Trump saboda a cewar su za su iya zama hatsari ga kundin tsarin mulkin Amurka tare da yin mummunan tasiri ga tsarin gwamnati lauyoyin sun kuma kalubalanci majalisar wakilan kan cewa majalisar ta wakilan na kokari ne ta rage karfin ikon shugaban dangane da damar da doka ta bashi game da manufofin kasashen waje sun kuma kara da cewa majalisar ta wakilan na kokarin hukunta bangaren zartarwa ne saboda yayi amfani da ikon da doka ta bashi na gudanar da ayyukansa a yau Litinin dubban masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga ciki har da mambobin kungiyar da ke dauke da makamai na shirin gudanar da wani gangami a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka Za su gudanar da gangamin ne a birnin Richmond da nufin nuna adawarsu ga wasu sabbin ka'idojin mallakar bindiga da hukumomin jihar ke shirin gindayawa an dai kara jami'an tsaro a gaban ginin majalisar dokokin jihar 'yan majalisin jihar na bangaren jam'iyyar Democrat waɗanda kwanan nan suka karbi rinjaye a dukkan majalisin dokokin jihar biyu sun sa batun tsaurara matakan mallakar bindiga abu mafi muhimmanci da suke so su cimma A daren ranar Alhamis majalisar dattawan jihar ta Virginia ta amince da wata doka da za ta sa ya zama wajibi a yi kwakwaran bincike ga duk waɗanda za a sayarwa da bindiga. Har ila yau majalisar ta amince da cewa sau ɗaya tak za a rika sayarwa kowane mutum da bindiga hannu a wata. Shugaban da ke kula da manufofin kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce idan har ana so yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla ta Libya ta yi aiki to ya zama dole a samu wani da zai rika saka ido kan matsayar da aka cimma Borrell ya bayyana wa manema labarai hakan ne a yau Litinin gabanin wani taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar EU inda za su tattauna kan halin da ake ciki a Libya da kuma yarjejeniyar da aka kulla a jiya Lahadi da wasu shugabannin duniya na mutunta ajiya makamai da kuma daina yin katsalandan harkokin kasar Libya. A dai jiya Lahadi shugabannin kasashen duniya 12 tare da wakilai daga tarayyar Turai da kungiyar haɗin kan Afirka da kuma kungiyar haɗin kan kasashen Larabawa suka yi amfani da taron wani ɗaya da aka yi a birnin Berlin na kasar Jamus don kulle yarjejeniyar akan Libya.
We have to make sure that all the parties that are in any way connected to the conflict speak with one voice.
Gabar gwamnatin Jamus Angela Merkel kenan yayin taron take cewa ya kamata mu tabbatar cewa dukkan masu ruwa da tsaki a wannan yaki na Libya sun yi magana da murya ɗaya wajen ganin wannan matsaya da aka cimma ta yi aiki. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Iraki da yawa sun samu rauni a babban birnin kasar Bagadaza da wasu garuruwa a yau Litinin a wata arangama da jami'an tsaro waɗanda suke kokarin su bude hanyoyi da aka toshe a cewar majiyoyi daga jami'an tsaro da kuma ma'aikatan lafiya yayin da zanga-zangar kin jinin gwamnati ta dawo bayan da ta kwanta a makonni da dama. Masu zanga-zangar sun yi ta jefa bom da suka hada da fetur da duwatsu akan yan sanda waɗanda suka mayar da martani da hayaki mai sa kwalla. Arangamar ta gudana ne a dandalin da ake kira Tehran Square da ke birnin Bagadaza, kamar yadda wasu shaidu suka fada wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A cewar wani yankin kudancin kasar ta Iraki, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun kona tayoyi da kuma toshe manyan hanyoyin garuruwa da dama, ciki har da Nasiriya da Karbala da Amara. Masu zanga-zangar na korafin kan cewa Prime Minister Adel Abdul Mahdi bai cika alkawuran da ya yi ba, ciki har da batun sanar da sabuwar gwamnati da 'yan Iraki za su amince da ita. Jami'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da cewa mutum 136 sun kamu da sabuwar kwayar cutar nan da ake kira coronavirus, wata barbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka gabata a kasar. Hukumomin kiwon lafiya ta birnin Wuhan ta ce jumlar mutanen da suka kamu da cutar sun kai 200, ciki har da wasu mutane biyu da suka kamu a Beijing da mutum ɗaya a Shenzhen da ke kudancin China. Hukumomin kasar sun ce galibin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ba ta yi tsanani ba, amma dai an ba da rahotannin mutane uku sun riga sun mutu. Da Kelly Gan, darakta ne a cibiyar kare yaduwar cututtuka a kasar China. Ya ce zuwa yanzu alamun cutar da ake gani a jikin waɗanda suka kamu da ita ba su munana ba. Tuni har mun sallame mutum 681 daga cikin 763 da suka yi cuɗanya da waɗanda aka samu da cutar. Likitoci a Wuhan birni na bakwai a yawan jama'a a ƙasar ta China sun ƙara ƙaimi wajen gwajin mutane da ake zaton sun kamu da cutar, wacce ke da kamanceceniya da cutar matsananciyar mura. Sun kuma yi kira ga jama'a da su yi taka tsantsan da lafiyarsu kana su tare bakinsu a duk lokacin da za su yi atishawa.
Muhammad Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci a shari'ar zaben gwamnonin wasu jihohin Najeriya daga babban birnin tarihin Najeriya Abuja ga Madina Dauda.
Yadda magoya bayan Ganduje da Tambuwal suka rika murna kenan a harabar kotun koli wanda a yau ta zauna ne da alkalai biyar maimakon bakwai. Shugaban alkalan Najeriya Justice Sanko Muhammad bai halarci zaman ba a lokacin da kotun ta yanke wannan hukunci. Justice Sylvester Unguta ne ya jagoranci alkalan waɗanda suka hada da Justice Aminu Augi da Justice Kudirat Kekere Ekun da Justice Olukayode Ariwola da Justice Uwani Abba Aji. Daga cikin waɗanda suka jagoranci shari'ar Ganduje, Barista Ibrahim Muktar ya yi bayani akan hukuncin yana cewa
gabaki ɗaya ba samu alƙali kwaya ɗaya ba, da yace akwai kuskure a zaben Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan ya nuna wato ingancin zaben sa kuma cewa ra'ayin mutane ne kuma zaben sa akan tsari ne na doka saboda ko algali daya a cikin algalai 14 ba samu guda daya da yace akwai kuskure ba kuma yau kotun koli haka ta jaddada cewa zaben sa daidai ne kamar yadda kotun Kaduna ta kara ta fada haka kuma tribunal ta fada so muna matukar farin ciki kuma wannan yana gaya mutanen Kano cewa zaben da suka yi kotu ta yi dadi shi kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine shugaban su shine gwamnatin su kuma babu kuskure a zaben sa kamar yadda aka so a nuna cewa akwai kurakurai kotu ta yi watsi da duk abin da aka gabatar a gabanta
amma gabarin sa Umar Hussein Tudun Wada daya cikin lawyoyin da suka kare Abba Yusuf Gida-gida yace yana fatar wannan hukunci shine zai zama mafi alheri a gare su
hukunci ya zo mana a bazata dan mun zo da karfin mu cewa muna tare da nasara kuma yadda muka fara to dama shi hukuncin kotu haka yake a cikin bini ko kai nasara ko ka samu akasanta to tunda wannan kotu ce ta karshe mun rungumi kaddara kuma za mu raka shekara uku kamar yau ne insha Allah shari'a sabanin hankali kuma alƙalan nan hawa ne daki wani yafi wani ilimi kamar kotun da ka ganta da ƙasa zuwa ta tsakiya zuwa ta karshe to mu yadda zamu kalli abin daban akan su yadda suka kalli abin mu dama kafin hakan mun yi addu'a ubangiji Allah ya zaba jihar Kano abin da yafi zama alkhairi a gare ta saboda haka ba za mu yi bakin ciki ba bakin cikin mun rasa ba mu bane amma dai zaben Allah kuma shi dole mu rungume shi hakan ne yafi alkhairi a gare mu
a halin yanzu ana jiran sakamakon hukuncin jihohin Bauchi da Plateau da jihar Benue wanda ake yi a halin yanzu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina bari kuma mu kada wasu daga cikin jihohin da shari'ar ta shafa mu ji abin da ke kasa Mahmud Ibrahim Kwari yayi hirar da gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda kotu ta tabbatar masa da kujerar Mahmud Garika
wannan babu shakka babban nasara ce ga al'ummar jihar Kano kuma sai mu gode Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan lokaci da wannan yanayi kuma ina so in amfane da wannan dama in gode wa wato hukumar shari'a saboda sun yi aikin su kamar yadda ya kamata sannan kuma ina so in gode al'ummar jihar Kano musamman malamai da suka yi ta'addu'o'i to kuma babban abin da yake gaban mu yanzu shine mu samu yarjejeniya mu samu amincewa sannan kuma duka jama'a a yafewa juna a zo a taimaka a aiki gabaki ɗaya domin a kawo aiki ci gaba a jihar Kano waɗanda ma suke ganin su yan adawa ne to ai ina ganin su ma yan Kano ne kuma duk yayan demokradiya ne saboda ka su ma ina kiran su su zo mu haɗa hannu alal misali yanzu kamar abun nan babban aikin nan da muka dauko na ilimi kyauta ilimi dole to ai kaga ba ana nufin ƴaƴan ƴan wasu jam'iyya bane ana nufin ƴaƴan al'ummar jihar Kano kowa ya yadda cewa wannan abu ne muka dauko shi domin mu inganta harkar ilimi muna so kowa ya tabbata dan sa yana zuwa makaranta muna so kowa ya tabbata almajirai da suke karatun allo su ma sun yadda an gabatar da aikin su yadda yake za a koyi karatu irin na zamani domin kuma a sami wato iya samun aiki bayan kuma karatun addinin musulunci da ake kamar magana tsaro kaga ai ana bukatar haɗin kan kowa da kowa saboda ka wannan nasara ba ta Ganduje ce kawai ba kuma ta jam'iyyar APC ce kawai ba ta jam'iyyar ta jam'ar al'umma jihar Kano ne
wannan ya salace daga ranar da aka ce an yi abin da aka kira inconclusive zuwa yau din nan abubuwa da dama sun faru ji me zaka iya bayyana mutane abin da ka ji misali a waɗannan abubuwa da suka faru daki
to na farko abubuwan da suka faru ina ganin ba waɗansu sababbin abubuwa bane ga duk wanda ya yi niyya zai harkar siyasa dole ne ya gamu da irin wannan abubuwa da suka faru tuntube ne gashi nan da sauransu amma dai karshen ta dai dole sai mu gode al'umma domin Allah ya ba mu nasara da karshe
to hirar gwamnatin jihar Kano kenan Abdullahi Umar Ganduje da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari idan mun samu jin ɗaya bangaren za a ji ra'ayin sa daga Sokoto kuma wakilin mu Lamida Bakar ya ji ta bakin wasu daga bangarorin biyu
Umar Bello wannan hukuncin da kotun koli ta yi ta adalci kuma shine dukkanin al'ummar jihar Sokoto sun ka tsaya dakon jiran abu ne na MPD na jihar Sokoto ba za mu wa kowa komai ba
sunana Alhaji Umar Ahmed a cikin Sardauna a cikin to alhamdulillah muna godiya ga Allah al'amari ya yi mana dadi sosai kuma Allah ya sa abin da za mu fara ina kira ga yan uwa na yan siyasa da su aje adawa su zo mu hada gwiwa domin mu tallafa ma gwamnati don ta samu ci gaba da ayyukan alheri duk sun taimaka al'umma
sunana Faruk Ibrahim Sa'idi shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudu to da farko dai sai mu ce alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala domin wannan ba karfin mu bane ba kuma karfin mai girma gobane bane abu ne daga Allah Allah ya tabbatar da shi kuma muna godiya ga Allah kuma dukkanin al'ummar Sokoto kamar da ka gani ana murna ana ta godiya ga Allah kuma cikin iyawa Allah gashi an samu kwanci hankali ba abu gikuwa ba ba bata kan ko ba kakkon komi ba
abokan leme sauraron ba san sa alhamdulillah muna wa Allah godiya muna karawa ka samu kanmu a wannan rana mai muhimmanci ga duk dan filin da jasa fado da Najeriya baki dai
sanusu Abubakar ma'aji alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah subhanahu wataala ya gwada mana garana ta Aminu Wazir Tambola ko mana rudu kuma abinda afatan mu dan adawa da wanda ba dan adawa ba to Allah ka sa kowa ci morewa galaluwa da gwamnatin Aminu Wazir Tambola an wana
sunana Alhaji Kasim Modi mun roki Allah kuma ya biya mana bukatocin mu muna kira ga matasa kowa ya kwantar da hankali ne fi ta godiya ga Allah ba lokaci ne na ramo gayya ba
Abdul Kadir Gwala aka gudu ba abin da zamu ci in ba alhamdulillah don da ma abin da muka jira mu gani kenan kuma Allah ba mu roki Allah ya karbi addu'a mu kuma zamu koma hukun Eid din da mun ga roko shi mu koma mu gode mishi
sunana Alhaji Ibrahim tafidan saki mu yau mun waye gari a cikin bakin ciki kuma wannan irin bakin ciki an waye gari kotun koli ta yi hukunci ta bar mu Aminu Kujera wanda ba mu tunane domin mun san yadda aka yi zaben
to wasu a jihar Sokoto kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hukuncin da kotun koli ta yanke kan zaben gwamnatin jihar a hirarsu da wakilin Lami Abubakar to a shirinmu na dare za a ji ƙarin rahotanni kan wannan hukuncin kamar irin na Bauchi da Filato da Benue yanzu kan bari mu waiwayi batun bikin cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka da za a yi gobe wanda don haka ne ma wasu tsofaffin ma'aikatan sashen ke ta tsokaci kan da kuma fatan alheri wakilinmu a Kaduna Mahmud Ibrahim Kwari koko dai Isa Lawal Ikara ya samu ganawa da ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan sashen Malam Nasiru Maiwada wanda ya fara da tambayarsa lokacin da ya fara aiki da sashen Hausa na muryar Amurka sai ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المؤمنين نبينا صلى الله عليه وسلم تو داما ناري جرباوا أنا لندن تا موريا أمريكا لوكشن زابو ليتا داري دا عالب داري ترى دا سبعين دا تاكوس ني إنا سماني تو سيا منا سكين لس أما كمان نيني كمان أبين أجي ناوكو na ɗaya da suka bude Ibrahim Umar Amir Abba Kano Ali Abbas daga nan sai Halawa Sallauji biya sai Hawwa Halifa Hawwa Huntuwa to sannan sai mu muka zo mu ne aji na uku misali
za ka iya tunanta kamar mai wace shekara ce
shekara kwarai daga ce kuwa 1979 ina mina
sai shekaru 41
eh yawa sai suka ce mani to amma an jira sai Sale Aliyu haɗe shi ma Allah ya ji kanshi ya rasu kwanan nan ya koma gida sannan zan je to da ya koma gida sai 1982 kenan na sauka London ai na sauka Washington
kimanin shekaru 38 yanzu
38 kenan eh to anan muka ta aiki da Nas Iske Sule Sallauji biya da ita hawa hunto da Ibrahim Umar shi ma Allah ya ji kanshi da shi lokacin Allah ya ji kanshi to ita Hawwa tana nan har mata dan kokarin shiga siyasa ita ko muryar Amurka ta dauke ka ne kamar kamfani ne dama sun ce in suna da wanda ya iya Hausa Bature ko ba America ba kafata ba su dauko mu ba shi yasa kage sun dauke Steve Lucas har ya mana ma shugaba bayan na baro ni ne ya zama shugaba nan shi ya ji Hausa kamar kuke cewa jakin Kano
me zaka iya tunawa a matsayinka na tsohon ma'aikacin murya Amurka musamman ganin yanda ta kwashe shekaru 41 me zaka iya tunawa ko wani lokaci ne zaka iya tunawa a matsayinka na ma'aikaci ko wani abu da ya faru
ai abubuwa da yawa sun faru masu kyau marasa kin dai ba su da yawa gaskiya saboda America wata irin kasa ce wanda ko da me kazo an yi ka kama Kano ko me kuma ka kike iya kana iyawa idan ya in arziki in ce me idan kwakwalwa idan basira idan wani abu ne ko me kazo to America ta zama rage za ta karbe ka saboda haka da zuwa ma za a tambaye ka wani irin abu kai zama kashi sha'awa to ni sai ce na sha'awa tarihi to nan bayan kuma sai a ce to kai wani shiri wanda ya dace to shirin da na fara yi shine sakon mana wako daga Washington wanda mun kallon biya laka tattara duk abubuwan da kuka karanta a wannan makon sai ka dauki item guda wanda yake ban sha'awa kamar yanzu batun Trump din nan na impeachment
me fa burge ka ne a lokacin kana wannan aikin ka fi jin dadi
bin da yake jin dadi kai ko kai mun tambaya to bari dan kammala dai sannan sai na shiri na rai dangin goro to abinda nake ji kamar yanda ka tambaye ni ba abinda ke burge ni ga shi Bature albashi America kuma dama za su ce maka kana son a check ɗinka ne a hannu ko ko a tura maka a banki
wani irin fatan alkari za ka yi wa wannan murya ta Amurka musamman sashen Hausan da danan kai aiki kuma shine ke cika shekaru 41
ai fatan ma ba iyaka wani daga cikin dan saboda wato a yanzu dai a duniyar Hausa sashen Hausa na duniya sun fadakar da Bahaushe fiye da abin da zai samu ai a primary school secondary school ko university kullun cikin fadakawa muke kuma har yanzu
a 40
alheri da nake ma gidan radio murya Amurka fatan alheri su babu iyaka bayan za a yi a ce sahiya ta yi ban saurare su ba ina nan da ranar zan saurare su yin mazan saurare su
tsohon ma'aikacin sashen Hausar muryar Amurka Muhammad Nasir mai wada a hirarsa da wakilinmu a Kaduna to a nan Amurka kuma mun tuntubi Malam Shehu Yusuf Kura wanda na fara da tambayarsa lokacin da ya fara aiki a sashen Hausar muryar Amurka shi ma sai ya ce
da farko ina taya ku murna da kuma mu baki daya na wannan gagarumin ci gaba da aka samu cewa shekara 40 da kusan daya yanzu sashen Hausa yana watsa shirye-shirye ba tangarda ba kuma wata tsumburbura na zo sashen Hausa na muryar Amurka ranar 14 ga watan Oktoba shekarar 1991 kuma na bar sashen Hausa na muryar Amurka ranar 21 ga watan uku wato watan Maris na shekarar 2004 kuma alhamdulillah nazo na tarar da zaratan ma'aikata waɗanda a gaskiya duk abin da mu muka zama da mu muka koya ma mun yi aikin radio a gida amma ba mu karu ba sai da muka zo Voice of America domin nazo na tarar da shugaban ku na yanzu Ali Mustafa yana nan shi ya zo VOA a cikin shekarar 1989 wato 89 da shi da Kabiru Fage nazo na tarar da Sulawun Sallauji bai Allah ya ji kansa nazo na tarar da NA Abba Kano Allah ya ji kansa nazo na tarar da Aliyu Abbas Allah ya ji kansa sannan kuma da sauran ma'aikata amma waɗannan guda uku sune tubali sune harsashin da suka kafa sashin Hausa kuma alhamdulillah duk wani tinkaho da sashin yake yi yanzu hakika kowa ya bada gudunmawa irin su Aliyu Mustafa din irin su Musa Umarin Kazaure irin su Sani Saidu irin su Nasiru Mai Wada amma dai waɗannan da suka kafa sashin na farko da David Hofstede da Ibrahim Umaru da Sale Aliyu Hadeja da Lawan Baidu da shi MA Abba Kano da shi Ali Abbas waɗannan duk abin da sashin ya zama yanzu da kuma zai zama nan gaba ba za mu taɓa manta da su ba domin su ne suka sha wahala mu kuma muka zo muka ji dadin sashin
to Malam Shehu a matsayinka na wata muryar da kusan duk wani mai jin gidan rediyon Hausa a duniya baki daya ke sha'awar ji kusan kullun jama'a za su so su ji abinda ya fi burge ka a tsawon lokacin da kai aiki a sashen Hausa na muryar Amurka
wannan abin da ya fi burge ni shine a al'ada ta dan jarida Ibrahim ka san kowa aiki yake kawai saboda sha'awar aikin a lokacin da muka zo mun tarar da salawun sallauci biyar din nan Allah ya ji kansa da su sauransu sun kafa tsari mai inganci a sashe ta yadda babu yadda zaka yi ka zo ka karkace daga wannan tsarin su kuma lan sallauci biyar nan tun muna kananan yara muke jin sa kuma aikin jarida aiki ne da ba za ka ce kafi kowa iyawa ba domin yayin da lawan sallauci biya yake yi ko al'abaz yake yi zai zo itan da yana yace shehu me za a ce da kaza ko kuma menene kaza dama mu dole ne zamu tambaye su tunda mu yanzu ne a lokacin nan muka fara zan baka wani labari akwai lokacin da lawan yake fassara wani rahoto na kimiya yake tambaya ta da domin a lokacin nan shine yake rahoton kimiya da shi da ko Nasiru mai wada ko da shi da Allah Abbas za su yi amma dai in ya zo fassarawa in ya saka waka dan ana ce ta shago yana ji yana aikin fassarar sa in abin ya kakare masa sai ice da ni shehu da Allah a Kano ne ake cewa da kaza sai ita tambaye ni ka kuma ni ina ganin sa kamar shine shakun dum a aikin fassara da aikin rubuta labarai da sauransu saboda haka babban abin da ifi burge ni shine sashin Hausa na muryar Amurka cudanin in cuɗe ka aiki da ma'aikata
tsohon ma'aikacin sashin Hausar muryar Amurka Shehu Yusuf Kura ke tsokaci kan sashin da ke cika shekaru 41 da kawa gobe yanzu kan bar mu koma ga ra'ayoyin masu sauraron mu
ayyau sakon mu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda yace yayin da sashin Hausa na muryar Amurka ke bukukuwan cika shekaru 41 da kafuwa ina ce daukacin ma'aikatan da kuma masu sauraron gidan rediyon fatan alheri hakika muna godiya ga sashin Hausa na BOE bisa yadda kuke ba mu damar tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke faruwa a duniya Allah ya ci gaba da daukaka wannan sashin Hausa na muryar Amurka to amin sakon mu na gaba ya fito daga Zakariya Umahadi yace ina taya VOA Hausa da dukkan masu sauraron su da ke fadin duniya murnar cikan sashin Hausa na VOA shekaru 41 da fara watsa labarai a fadin duniya da fatan za ku kara zake dantse wajen ilmantar da fadakar da mu da kuke yi daga nan sai sakon da ya fito daga Sani Musa Abubakar dan Zango yace a gaskiya muna yabawa da VOA Hausa kuna taimaka mana musamman ma mu talakawa ganin yadda gwamnati ba ta bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a duniya musamman ma a ƙasa ta Najeriya sakon mu na ƙarshe ya fito daga Comrade Ibrahim Musa Maiduguri yace VOA Hausa ina muku fatan alheri gaskiya ina jin dadin shirye-shiryen da kuke gabatarwa haka zalika muna kuma maraba da sabbin shirye-shiryen da za ku fara a nan gaba Allah ya kara basira da hazaka gaskiya kun zama uwa mai bada mama Allah ya sa a fara cikin nasara to amin so jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku ku kuma kasance tare da mu a kullun godiya muke yi
kage sheki yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙashe wato labaran duniya amman fa a takeice
a yau litinin lauyoyin fadar White House ke shirin mika hujjoji da za su kare shugaba Donald Trump a shari'ar da majalisar dattawa za ta fara saurara kan shirin tsige shi daga mukaminsa hakan na faruwa ne kwana guda gabanin a fara sauraron ƙara a gaban majalisar A yau litinin dubban masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga ciki har da mambobin ƙungiyar da ke ɗauke da makamai na shirin gudanar da wani gangami a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka za su gudanar da gangamin ne a birnin Richmond da nufin nuna adawarsu ga wasu sabbin ƙa'idojin mallakar bindiga da hukumomin jihar ke shirin gindayawa
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leather Creation wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin PJ Ellison ni Ibrahim Kaɗama sai garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin amfana da sashen Hausa na muryar Amurka da ake ta yi wassalam